الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء بدأ تفسير منوات رمضان شكرا دبو دياد داري خدو da 44 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 19 kuma muna cikin suratul an'am. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 131, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 132 inda Ubangiji ta lake cewa rabbukal ghaniyyu dhur rahma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa rabbuka al-ghaniyyu dhur rahma. Wa rabbuka ubangijinka al-ghaniyyu shine mawadaci dhur rahmati ma'abocin rahma. In yasha yuzhibkum, idan ya ga dama zai tafiyar da ku. ويستخلف من بعدكم ما يشاء يمي غربين كو بايان كو دا ابون دا يغا داما يا كاو سو حليتان دبان كما انشاكم كما يندي حليتيكم من ذريه قوم دغ ذريان واسو متاني اخرين دبان اي كو دين ما دا واسو ني سكي رايا كسان متاني النبي نوح هكا زو هكا هلكت دا سو دا روان طوفانا ko wa'anda aka dauka a jirgin ruwa tsotson su suka yi ta yaduwa har aka zo izuwa ga inda aka zo yanzu. Don Allah ta'ala ya ga dama mu din ma sai tafiyar da mu gaba ɗaya sannan ya zo da wasu mutane. Wa rabbukal ghaniy, mahalicinka mawadaci ne, baya bukatan komi wajen kowa, sai dai komi yana bukatan komi a wajensa. Allah ghaniy ne an jami'i khalqihi, mawadaci ne ba bukatan komai a wajen halittansa. Min jami'il wujuh, ta kowace fuska ba abin da yake nema a wajen halittansa. Su ko mutane mabukata ne izuwa gare shi, ko halittansa mabukata ne izuwa gare shi ta kowane hali. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ku mutane, ku ne mabukata izuwa ga Allah ta'ala, ku ne fakirai, amma Allah ta'ala mawadaci ne kuma abin yabo, baya bukatan komi wajen kowa, sai dai kowa yana bukatan komi a wajensa. To shine cikakken mawadaci kin. Amma duk yanda ka kai da wadata kai dan adam, akwai abin da kake bukata wajen wani, sai ka roƙa ma ka nemi alfurma yayi maka. Amma Allah ta'ala baya bukatan wannan, shi mawadaci ne, baya bukatan komai. Kenan bautan da yace ku masa ba wai za ku kare shi da wani abu bane, ba za ku amfane shi bane, kanku za ku amfana. Da yace ku daina saba wa Allah ta'ala ba wai za ku iya cutar da shi bane, a'a kanku za ku cuta, shine yake muku gata ku daina. Don Ubangiji ta'ala shi baka isa ka tudar da shi ba, yace yamna adama innaka lan tablugh dhurri fa tadurri, ya kai dan adam wallahi baka isa ka cutar da ni ba balanta sana ka cutar tar da ni, baka isa ka isa wurin ba ma balle ta naka cutar da Ubangiji subhanahu wataala. Saboda duk abin da ake gaya maka na gyara halayenka, to gata ake maka amfanin abun zai dawo izuwa gare ka ne. Allah ta'ala ce zur rahmati, shi ma abocin rahama ne, wato yana yi wa halittarsa rahama, yana yi wa bayinsa rahama, yana azirta su, yana ba su lafiya, yana tausaya musu. A cikin suratul hajj yace inna rabbaka bin nas la raufur rahim, hakika ubangijinka mai tausaya wa mutane ne kuma mai musu rahama ne. kaga ar-rahim ko ar-rahmanur rahim yana kunshe da siffa wato ta rahama in an ce ar-rahmanu ana nufin Allah mai rahama ga mimmiya da ta ga mai kowa da kowa ar-rahim mai rahama wa bayinsa amma wasu MPD an suka ce wai ar-rahmanur rahim babu siffar rahama a ciki wato sune jahmiya da wasu daga cikin mu'tazila suka ce asma'ullahi ta'ala mujarradatun 'ani sifat wai sunaye ne kawai amma ba su da siffa in ka ce ar-rahmanu to kawai ar-rahmanu sunan Allah ne amma Allah bai da rahama in ka ce al-alimu kawai al-alimu sunan Allah ne amma bai kunshi cewa Allah yana da ilimi ba al-qadiru kawai sunan Allah ne baraka ce Allah yana da iko ba to sai aka musu raddi da irin wa'annan ayoyin da Allah ta ce wa rabbukal ghafuru dhur-rahma dhur-rahma ma'abotin rahama sahibur rahama to nan kuma ne tawili zaka yi kaga siffa aka kawo kenan kenan ar-rahmanu da ar-rahimu suna kunshi da siffar rahama Allah mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayawa bayinsa ne kullun yana jin tausayinsu yana tausayin ka fiye da yanda kake tausayin kanka shi yasa yace wala taqatulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku yana jin tausayin ku fiye da yanda uwa take jin tausayin danta jinjiri ko kuma karamin yaro Allah ta'ala mai tausayin bayansa ne shine arhamur rahimin mafi tausayin masu tausayi yasa masu ceto in sun gama mala'iku da annabawa da salihan bayi yace kun gama an gama sai ceto shafa'atul mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lan yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi ceto mu'minai abunnan annabawa sun yi ceto mu'minai ma sun yi ceto yanzu saura mafi tausayin masu tausayi mafi jinkan mafi rahama masu rahama shine zai ceto sai Allah ta'ala dinga tumbulowa yana fitarwa daga wutar jahannama hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim sayyidina umar radiyallahu anhu yace wata ran an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu wa'anda aka ribato a wajen yaki to da aka zo aka ajiye su sai wata mata ta zo tana cikin wa'anda aka ribato din sai take tattatsan nonon ta saboda nono ya fito da nono ya fara fitowa sai ta dinga zagayawa cikin wa'anda aka ribato duk in ta ga yaro karami sai ta dauke shi sai ta hada shi da kirjinta sai ta bashi nono in ta je can ma sai ta dauki yaro sai ta bashi nono ya sha tana tausayin yara gashi ba ƴaƴanta bane sai amma ita wanda shi daga yaro da yake kuka ta bashi nono ta je can ta ba yaro nono sai manzala sun yake tambayan sahabbansa yace yanzu wannan matan kuna ga za ta iya jefa danta a wuta to ka ce wallahi ba za ta iya ba dai tana da iko ba za ta iya jefa danta a wuta ba sai manzo sun ce to Allah ya fi tausayin bayinsa fiye da yanda wannan matan take tausayawa danta Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi tausayin bayinsa fiye da yanda mata take tausayin danta akwai wani fasting da aka taba yi shekarun baya gidan sama ya kama da wuta irin yanda bayan da za a yi ka fitan nan kasa na cin wuta shi kuma windon da za a iya fitowa ta wurin an sa wannan bagla bayan da za a iya fito wata mata ta zura yaronta wato ta windo din ta rike a hannu haka ita tana cikin dakin wuta na ci shi kuma yaron ta rike shi yana lilo ame a ka abin nan a waje in ta sake shi zai fado in ta dawo da shi ciki zai kone a haka har suka kone gaba daya saboda ba mai tabewa inda a kone ya zo ya karba shi kenan amma na danta ya tsira ko da ita za ta mutu ka duba yanda uwa take tausayin danta shine manzo sun ce to Allah ya fi tausayin bayansa fiye da yanda uwa take tausayin danta lokacin da aka yi dufa na ruwan dufa na akwai matan da malaman tafsiri suka ce da a kone za ta tsira bayan ruwan ya sha kanta ta tafi saman dutse da ita da yaronta ruwan ya haura saman dutsen tana rike da yaronta a kirji ruwan ya zo kirjinta ta tsore yaron kan kafada ruwan ya zo kan kafadan ta tsore yaron a kan kanta ruwan ya zo ya haɗe kanta ta daga hannayenta sama haka ta daga yaron sama in ma za ta halaka da yaron ya tsira haka ruwa je kere su gaba da ya halakar da su sai an je lahira a bambance shi yaron bai da laifi to kaga tausayi ne wannan irin na uwa a wannan ashabul ukhdud lokacin da aka hada rami za a jefa duk wanda ya imani da Allah shi wannan sarki yace duk wanda ya imani ya je da kafansa ya shiga cikin rami na wuta rami ne wanda aka yi ta watanni ana ta fura wuta a ciki ana ta furawa mace mai ciki ma sai ta dauka Allah alƙawari idan ta haihu ta dauki ta yi bakance za ta je ita ma ta kawo kirarin ta ta zo ta sa aka bunga wuta aka ce kowa je shiga da kafansa sai dai idan zai yi ridda haka mutane musulmai suka dinga shiga wata mata ta zo da danta ta zo za ta fada wutan nan sai ta tina da yaron sai ta danyi baya wato ba kanta take ji ba yaron ta take ji kar ya koni sai yaron yayi magana yace ya umma isbiri ya umma fa innaki alal haq ki hakuri mahaifiyata kina kan gaskiya ko sai ta je ta fada tare da yaron to Allah ta'ala yana jin tausayin bayan sa fiye da yanda uwa take tausayin danta saboda haka duk wanda yake da duk wanda yake ya girma ya haihu ya san yanda uwa take tausayin danta to Allah ta'ala mai rahama ne shi yasa wa rabbukal ghafuru dhur rahma sai ce in ya sha yuzhibkum in ya ga dama fa tunda kun kangare masa zai tafiyar da ku mana zai halaka ku ya kauda ku a bayan kasa wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u ya sake kawo wasu mutane daban wadanda ba ku ba ai an yi a baya ina adawa ina samudawa ina mutanen annabi nuhu ina mutanen annabi ludu ina fir'auna da jama'a sai ina mutanen annabi shu'aibu ashabu madyan duk an yi su yanzu sun zama tarihi ubangiji ta lalace ce to in ya ga dama wa'annan din ma zai tafiyar da su ya kawo su mutanen daban a cikin suratul nisa Allah ta lalace in ya sha yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira in Allah ta'ala ya ga dama zai tafiyar da ku zai halaka ku yazo da wasu mutane daban Allah mai iko ne akan wannan ba abin da zai gagare shi cikin second daya sai a share mutanen duniya sai a kawo su kuma a shimfuda Allah zai iya yin haka sai dai ganin damansa ne ya kyale mutane suna abin da suka ga dama a cikin suratul fatiha yace in ya sha yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allahi bi aziz in Allah ta'ala ya ga dama zai tafiyar da ku ya kawo wasu halittar daban wannan ko ba zai buwayi ubangiji subhanahu wataala ba kunne kawai in yace kasance kawai cikin ku halaka sai ku halaka wasu mutanen su taso kawai sai tashi su in Allah ya ga dama zai haka wannan ba gagaro bane a wajen ubangiji ta'ala a cikin suratu muhammad yace wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah shine mawadaci ku ne mabukata ku ne fakirai masu nema a wajen Allah amma Allah ba nema wajen ku yace idan kuka juya baya zai canja ku da wasu mutane daban kuma su ba za su zama irin ku ba shikenan sai su zama bayin Allah mutanen kirki masu yiwa Allah ta'ala biyayya saboda haka mu ji tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala al'amari binsa kun fa yakunu ni in ya ga dama yanzu zai gama da kai yanzu in ko Allah bai halakar da wannan al'umman ba ai tana cikin imuwa kuma tana cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da matsaloli kala-kala inda a ce za mu bi Allah subhanahu wataala gaba ɗayan mu da Allah bai zai jarrabe mu da abin da yake jarraba mu yanzu ba saboda haka mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu yi ta istighfari domin mu samu rahmar Allah sai Allah ta'ala ya ce
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له هو عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
ubangiji ta'ala ce innama tu'aduna la'atin lalle tabbas abunda aka yi muku alƙawarin sa na tashin alkiyama ko ta azaba da za ta sauko a nan duniya la ati mai zuwa ne wa ma antum bi mu'jizin ko ku ba masu gajiyar da Allah bane ya kasa zuwa da wannan abun ba za ku tsere wa ubangiji subhanahu wata'ala ba saboda kafirai suna inkarin wannan suna cewa su kawai a zo musu da ainihin azaba din an ce za a yi tashi alkiyama ina take an ce azaba zai sauka musu ina azaban to shine Allah ta'ala yake ce ma abinda aka yi alƙawarin zai zo musu nan zai zo alkiyaman nan za ta zo kuma azaban ma za ta zo musu saboda haka kada su yi gaggawa ya zo a hadisi najin sa akwai rauni ya bani adama in kuntum taqiluna fa uddu anfusakum min al-mauta wallazi nafsi bi yadihi inma tu'aduna la'atin wama antum bimujizin idan ku ya ku yan adam idan kun kasance kuna da hankali to ku lissafa kanku kawai daga cikin matattu ka kaddara ka mutu kawai abinda Allah ya maka ayi alƙawari zai samu al'umma ko bayin Allah to zai same su babu makawa ba za ku gajiyar da Allah ta'ala ba wato Allah ta'ala bai zai kasa yi muku abin da ya niyya ba yanzu kamar yanda ka san zaka mutu din to haka nan kuma tabbas alkiyama za ta tashi saboda haka ka lissafa kanka a cikin matattu tun kafin ka mutu don innal manuna hiya sabilu wa man yakun lam yantahi bi rijlihi faka ankati mutuwa ita ce tafarki ita ce hanyar kowa wanda bai mutu ba ma kamar ya mutu ne wanda bai sa kafansa a hanyar ba ma kamar ya riga ya sa ta ne saboda babu yanda za a yi tsallake kullu nafsin za a yi kasul maut kowa sai ya dandani mutuwa sai dai wani yau wani gobe wani jijibi ko shekara mutu ma dai ka mutu kawai eh ko shekara 1000 kai dai randa ka mutu sunanka ka mutu kuma duk rayuwar da kai zaka gani kamar a mafarki ne kawai walau ishta'a alfan thumma alfain ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila alqabri ko shekara nawa kai yanzu wanda yake kabari shekara 3000 ko 10000 in ayin tashi alkiyama duk inda ya koma sai ga zaman da ya a kabari ma kamar mafarki ne saboda tana rayuwar duniya wanda shekaran ka nawa ne zaka rayu a duniya saboda haka mutuwa za ta zo alkiyama za ta zo ka lissafa kanka ma kawai kare su sannan kuma alkiyama ta tashi maka wa kullu man mata faqad qamat qiyamatu to wannan fa shine zai saka gyara halayenka shi sai Allah ta'ala yake cewa ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah zuma na alkiyama ta tashi kar ku yi gaggawa ta riga ta tashi kawai saboda me abunna tabban ne za ta tashi alhaqatu malhaqa wama adraka malhaqa alhaqa wanda tabbas za ta faru shine ma'anan alhaqa wato mai tabbata wanda lalle za ta zo ita ce alkiyama Allah rantsa da ita idza waqa'atil waqi'a mai afkuwa ta riga ta afku kawai azifatil azifa min makusanciya ta kusanto mana alkiyama gata nan yanzu nan za ta tashi me ya kamata kai shine ka tanadi wato kai tanadi wa ita lahira din ka tanadi kyawun ayyuka wanda zaka samu tsira gobe kiyama wani da yazo ya tambaye manzo Allah sama yake masa mata sa'a ya rasulullahi shi alkiyama za ta tashi sai yace ma za a adatta laha me ka tanada mata kawai tanadi zaka je kai shikenan ko ta tashi yanzu ko gobe ko jibi duk ɗaya ne a wurinka ka riga kai tanadi ka riga kai kana bautawa Allah ka ni sanci saba wa Allah kawai shi ba mutuwan ta zo maka kai ba matsala bane amma wanda ya dulmu ya cikin sabon Allah to kaga shi kan mutuwa kar ta zo masa yanzu amma kuma za ta iya zuwa masa din saboda bai shirya mata ba to mutuwan kuma ko ka shirya ko baka shirya ba za ta zo maka babu makawa inda tana bari mutum ya shirya ai kuwa yayi tashar holiyansa kawai sauran sati ya ce to ka shirya sauran sati za a ɗauki ranka sau sai ka koma gida kuma ka kama nafila kana karatun qur'ani kana istighfari in ka da dukiya kai ta sadaka to kaga da ba masu addinin kenan sai lokaci ya kure musu to ba ta yi wannan ba ta bada notice kawai za ta zo maka kwatsun ne ba tare da ka sani ba to haka alkiyama ma za ta zo maka kwatsun to Allah ta'ala ya dauki wannan alƙawarin kuma inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ba saba alƙawari Allah ba tatsuniya aw mutuwa za ta zo alkiyama kuma wato ainihin za ta tashi ko shakka babu to sai Allah ta'ala ya ce qul ya qaumi imalu ka gaya musu ya ku mutane ana ku je ku yi aiki ala makanatikum abisa yanda kuke ma'ana akan tafarkin ku ku je ku yi aiki akan bigiren ku akan tafarkin ku inda kuke na kafircin kudin tunda kun ki bin gaskiya kun ki karban gaskiya ku je ku yi tayi inni amilun ni ma ina nan ina aiki na akan tafarki na gaskiya fa sawfa ta'lamuna da sannuda ku san man takunu lahu aqibatu dar wanda ke kyawan karshe na gidan lahira zai kasance masa mu ne ko ku za ku gane an yi tashar kiyama amma dai yanda lamarin yake shine innahu la yuflihu zalimun kafure ba za su samu rebo gobe kiyama ba azzalumai ba su da rebo wato ainihin gobe kiyama saboda haka kamar lakum dinukum ne waliya din kaje kai rike na in na buga ka kika karbi gaskiya to kaje kai kai naka ni inawa akwai ran da za a riba rigima akwai ranan kin tillanci to shi yasa Allah ta'ala anan ina yi musu tahdidi ne wato tsoritarwa ne da narko cewa a ce kaje kai aiki eh maluma shitum ku je ku aikata duk abin da kaga dama ku abin da kaga dama to kai ma ka san ba an baka lasisi bane idza lam tasai fa sama shita in baka da kunya je kai abin da kake so amma na zaka hadu da abin da baka so zaka hadu da sakamako mara kyau fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur sai ba an baka zabi bane kaga dama kai imani ko kar kai a ana tsori ta kane cewa in ma baka yi imani ba to zaka shiga uku ranan alkiyama saboda haka anan ubangiji ta'ala yace ya gaya musu su je su yi aikin su akan hanyar su da suke akanta su ci gaba da kafircin su tunda suna zaton su suna kan shiriya to su je su ci gaba da kafircin ni ma zan ci gaba da bin hanya ta ta shiriya ta gaskiya amma kuma a ƙarshe kuma za ku san wane ne mai gaskiya waye mara gaskiya an yi tashar kiyama wane ne zai zama yana da kyakkyawan ƙarshe za ku za ku gane wannan wannan kamar yadda ya zo a cikin suratu Hud Allah ta'ala ce wa qul lil ladina la yu'minuna wa qul lil ladina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna a'milun wantaziru inna muntazirun kaga yawa wato ainihin wayanda ba su yi imani ba ku je ku yi aiki akan hanyar ku da kuka dauka ta kafirci ta shirka ta barna mu ma muna nan muna aiki akan hanyar mu ta shiriya wanda Allah ta'ala ya dora mu akan ta ku je ku saurara abin da zai faru tsakanin mu da ku wane ne zai zama yana da gaskiya wa za a halakar mu ma muna nan muna jira muna sauraron hukuncin Allah subhanahu wataala saboda haka kenan idan mutum bai gane yanzu ba nan gaba zai gane lokacin da ganewan bai zai masa amfani ba lokacin da Allah zai hukunci tsakanin bayinsa ke sa yake fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san man lahu aqibatu dar man takunu lahu aqibatu dar wanda kikkyawan karshe na gidan lahira zai kasance a gare shi wato aqibatu dar ma'anansa al aqibatu al mahmuda man takunu lahu al aqibatu al mahmudatu fi dar al akhirah wane ne kikkyawan karshe zai kasance masa a gidan lahira sai kai aka ce aqibatu dar kai ai aqiba mahmuda fi dar al akhirah za a gani waye zai shiga aljanna mu'mini su ne masu shiga aljanna kafirai mummunan karshe ne za ta kasance musu wato idan an yi tashi a kiyama amma ai mutum bai gane ba idan an je lahira zai gane domin ubangiji ta'ala ya ce azzalumai ba sa rabbanta wato ba sa samun rahmar Allah ta'ala a lahira ba sa cin nasara kai a nan duniya ma kafirai ba sa cin nasara akan annabawan Allah akan bayin Allah na gari sai dai wayanda suka rike addinin su rikon sa kai nan kashi to wannan kafirai suna iya cin nasara akan su amma in dai an rike addinin to kuma mu'mine da manzonnin Allah su ne masu nasara a cikin suratul ghafir ubangiji ta'ala ce inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mun za mu taimaki wato manzonnin mu da wayanda suka yi imani a nan rayuwar su ta duniya da lahira a nan duniya ma manzonni da mu'mine su ne masu galba akan kafirai haka nan idan an je lahira su ne masu nasara sai dai in ba su rike addinin ba saboda in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da dugadugunku to in kun rike addinin Allah to ku ne masu yin nasara yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar ranan da wato azzalumai sune kafirai uzurin su bazai musu amfani ba su dinga rantsuwa na ƙarya wallahi rabbina ma kunna mushrikin sunan ce sai basu shirka ba wannan duk uzurin bazai abun nan din su ba su ce a ba su dama su koma su dawo duniya su yi aiki na gari duk wannan ba za a saurare su ba a wannan ranar tsinuwar Allah ne za ta tabbata a kansu za a nisanta su daga rahmar Allah sannan mummunan gida mummunan karshe a gidan lahira za a je a jefa su a ciki wato sune wato ita ce wutar jahannama saboda haka dukkan wanda Allah ta'ala wato ya kira shi zuwa ga gaskiya ya kiya amsa ya taurin kai to a karshe kuma zai samu mummunan sakamako kamar yanda Allah ta'ala ya yi wa al'ummatan da suka gabata ukuba to wannan al'umman ma ba zai gagari Ubangiji ta'ala ya dantana musu kudan su ba idan sun ki su bi gaskiya sai Allah ta'ala ya ce waja'alu lillahi mimma zara'a
waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal-an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bi zamihim wa hadha li shurakaina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
وبنجي تعالى وجعلوا لله suka sanya wa Allah mimma zara'a daga abun da ya halitta min alharfi na kayan gona na tsirrai na amfanin gona wal an'ami da dabbobin ni'ima raquma kenan sai suka sanya masa nasiban wani rabo suka ware wannan suka ce wai dabbobin nan na Allah ne faqalu hadha lillahi bi za'mihim suka ce wai innan na Allah ne a yanda suke riyawa da wannan amfanin gonan da wai innan dabbobin suka ce wannan na Allah ne suka ware shi gefe وهذا لشركائهم وهذا لشركائنا تكتي wannan kuma na ainihin gumakan mu ne sai su ware wasu dabbobi su ce wannan na gumaka wannan na Allah su ware amfanin gona wannan na Allah wannan na gumaka na Allah sai a bawa baki sai a bawa miskinai na gumakan kuma sai a bawa masu yi wa gumakan hidima sune waɗanda za a ware a basu amma wani daban bai zai amfani da shi ba to sai Allah ta'ala yace fama kana li shurakaihim abun da ya kasance na ainihin gumakan su sune abokanin tarayyar nasu fala yasilu ila Allah shi baya saduwa zuwa ga Allah wato abun da aka ware aka ce na gumaka ne koda wani dan kadan ya je ya fada cikin rabon da suka ware wa Allah to sai an tsinto shi an maida shi zuwa ga wato ainihin na gumaka wama kana lillahi abun da ya zama na Allah ne kuma fa huwa yasilu ila shurakaihim yana saduwa zuwa ga ainihin wato gumakan su idan kuma na Allah ya dan ainihin wato wani bangare ya je ta fitan wajen bangaren na gumaka wanda suka ware suka ce wannan na Allah ne to in ya je ya zuba a can to shi ba za a bara a tsinto shi a dawo da shi wajen na Allah ba sai a ce ya Allah mawadaci ne ubangiji ta'ala ce sa'a ma yahkumun tirja irin wannan hukuncin da suke ya yi muni wace musu Allah yana buƙatar dabbobi in ba hauka ba ko yana buƙatar wani amfanin gona me Allah zai da shi Allah ganiyun ne mawadaci ne sannan kuma da suka zo suka yi wannan rabon kuma sai zama ba adalci ma a ciki idan na gumakan ya fada can sai su tsinto shi in na Allah ya fada na gumaka ko ba za su tsinto ba sai su bari kaga akwai zalunci a ciki shine ubangiji ta'ala yake nuna mana wautar larabawa wautar larabawa Abdullahi bin Abbas yace in ka zo ka gane wautar larabawa ka karanta ayoyi bayan aya 100 a cikin suratul an'am ayoyin da suka biyo baya sune yanzu wanda zamu dinga karantawa Allah shi ya halitte ka shi ya halitti dabbobin shi ya halitti amfanin gonan hatsin gumaka kuma kai ka sassako shi ka zo ka ajiye shi wai kana bauta masa kana renonsa sai kuma ka ware wasu dabbobi halittan Allah wanda Allah ya baka ya azirta ka da su da wani amfanin gona da Allah ya baka ya saukar da ruwan sama ya azirta ka da shi sai ka riba biyo ka ce ta wannan na Allah wannan kuma na gumaka gunkin me yayi da zaka bashi sannan Allah kuma yana bukatar wannan Allah yana cin abinci ne me zai da wayannan kaga akwai jahilci a tare da su wannan wautan shi hana su yin imani to shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace tir da irin hukuncin da suke yi farko tukun hukuncin riba wa ma a bawa Allah ma kuskure ne a cikin Allah ba bukata sannan da aka tashi rabon kuma sai ake cikin rabon na zalunci bayan an bawa Allah sai kuma wani abun ya fada ta ce to wanta a ban shi in na can din ne da na bangaren na Allah sai a ce shikenan wannan a tsinto shi a maida shi bangaren na gumaka kaga wannan ya zama rabo wanda yake kenan wato ainihin na zalunci shi yasa a cikin suratul nali ubangiji ta Allah yace waya ja'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma yashtahun da su ka tashi rabon yaya ka sani Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai haifa ba ba haife shi ba babu wani irin sa walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu shibhum ta'ala mumaddahu shi ba mahaifi ba shi ba da ba bai haifa ba ba haife shi ba bai da makamanci to amma sai suka cewa Allah yana da yaya to yayan da suka tashi rabon yayan nan ma sai suka yi zalunci sai suka ce Allah yana da yaya amma yayan sa mata ne alhalin su kuma ba sa son yaya mata kenan su ne suke da yaya maza Allah yaya mata ne yake da shi suka ce mala'iku mata ne sannan kuma yayan Allah ne waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun mala'iku da Allah ya halitta sai suka ce mata ne kuma yayan Allah ne Allah ta'ala ce suna nan lokacin da aka halicci mala'iku za a rubuta wannan abun sai an tambaye su ranar alkiyama to sai suka ce Allah yana da yaya mata su kuma suna da abin da suke so shine yaya maza kaga wannan rabo kenan na me na zalunci shi yasa a cikin suratul najm Allah ta'ala ya ce alakumuz zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun dhiza Allah za ku ba yaya mata ko ko ku rike maza to ai wannan rabo ne na zalunci ba adalci a cikin rabon to Allah ma yayi meye bukatun sa da da kaga dangantawa Allah yana da dan ma kafurci ne wauta ne sannan kuma kai irin kalan dan da baka so sai ka ce kuma wai shine na Allah wanda kake so kuma Allah bai da irin wannan kenan kafi Allah gata kenan to da rabon dangantawa Allah dadin haramun ne kafurci ne shirka ne sannan kuma yin rabon ma aka zo kuma ba adalci shi ma wauta ne a ciki shi ma bauta ne so da haka ubangiji subhanahu wataala baya bukatan wato ainihin da ai rauni ne yake sa mutun ya bukaci da idan kana baka da da sai ka tsufa ka gane muhimmancin da yanzu idan mutun yana matashi yana da kudi ko yana da wani mulki bai zai damu ba ko mace tana da dan gata ga dan mijinta ne yana mata komai ko ba ta da ba ta da amma lokacin da ta girma fa ko lokacin da ya girma ya tsofafa to a lokacin yana bukatan yaya komin arzikin sa kuma masu kula da shi masu tausayin sa shi yasa ba za ka ji tausayin mutum ba sai in ya tsofa ba idada kaga irin yanda rayuwar za ta kare masa to Allah ta'ala don Allah Allah yana tsufa ne ko yana mutuwa ne Allah baya bukatan komi a wajen kowa duk duniyar nan mallakan sa ne duk bayin Allah nan mallakan sa ne shi yasa idan ka danganta wada sama tana kusan kikkecewa sama sai ta kusan ta tsatsage kasa ta kikkece ta burma ta kadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda wali rahmani wa balada wannan babbar magana ne babbar magana ne kace Allah kuma zagin Allah ne Allah ta'ala ce dan adam yana zagi na in bashi lafiya in bashi arziki yazo yana zagi na menene zagin kace Allah yana da da kace Allah aka zage shi in kace yana da abokin tarayya ka cuce shi ka cuce shi Allah makadaici ne bai da da to kafirai saboda wutan su sai su dangantawa Allah ta'ala da dan ma kuma su ce mace wannan saboda zamanin jahiliya ba a son yaya mata har kashe su ake kamar yadda zamu karanta to su ma matan Allah yana son su wato yaya ne masu daraja kamar yadda maza suke da daraja lokacin da Zakariya ya nemi a bashi ya wato a bashi ya mace a bashi da namiji dai wanda zai dinga yi wa Baitul Maqdis hidima wato abun nan kai mahaifin wannan mahaifin Maryam afwan ba Zakariya ba wannan Maryam bintu Imran yace yayi ba kance cewa in Allah ta'ala ya bashi da zai kai shi Baitul Maqdis ya dinga yi wa Baitul Maqdis hidima shikenan sai ya haifa da ya haifi sai ya haifi Maryam sai ya haifi mace yace rabbi ni wa batuha unsa ya Allah mace kuma na haifa kaga mace kuma kaman bata dace da hidiman masallaci ba namiji yake so wanda zai je da yi wa masallaci hidima sai kuma matarsa ta haifi mace sai ce ya Allah mace ne kuma aka samu to sai Allah ta'ala ya ce walaysa zakaru kal'unsa, mijin namijin da kika nema a bakin, inda an baki shi bai zai kai irin wannan ya mace da aka baki ba, hidiman da zai bai zai kai na Maryam wanda za a yi Baitul Maqdis ba. Kun fahimci wannan tafsirin? Ba na nufin wai namiji ya fi ba mace ta fi namiji ba, ko namiji ba kamar a namijin da ka, ba na nufin mace ta fi namiji ba, namijin da shi ya nema a bashi din matsayinsa bai kai na macen da aka bashi ba, sai akwai matan da sun fi wasu mazan kenan ko? Ga Maryam, ga Aisha, ga Khadija, ga waye, ga matan Fir'auna Asiya, wa fi nisa'i Maryamun faz-zahra wa ibnatu Siddiqin ba'du al-kubra. Wannan duk manya-manyan mata ne na duniya wanda sun cika, inji manzala sallama, yace sun cika wanda sun fi maza dewa. Walau kana nisa'u kaman zakarna la fuddilat an-nisa'u 'ala ar-rijali wa matta anisu lismi shamsi aibun wa la taskiru faqru lil-hilal. Da duk matan ma irin wannan ne sai a fifita mata abin nan akan maza. So kaga kasancewar su mata bai musu illa ba. Idan ki rike imani ki, kika yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi zaki fi mazaji dewa daraja a wajen Allah. Amma jahiliya ba su gane ba, suka ce kawai su ba sa son yaya mata. Allah ta'ala ya ce wa kazalika zayyana likathirin,
wa kazalika zayyana likathirin min al-mushrikin qatla awladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alayhim dinahum ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
بنجي تالاتي وكذلك حكى نما زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم حكى نم يكواتا وديوا دقاتكم مشركي كشي ينسو شركاؤهم وإن دسكي بوتاوا ma'ana haka nan wa'inda suke bautawa suka kawata wa dewa daga cikin mushrikai su dinga kashe ƴaƴan su, suka ce ƴaƴa suna kawo talauci, li yurduhum don su halakar da su, wal yalbisu alaihim dinahum don su cakuɗa musu addinin su, su rikitar musu da addinin su, su kasa gane inda aka dosa. Walau sha Allahu, da Allah ta'ala ya ga dama ma fa'aluhu, ba za su iya yin wannan ba. Fazarhum, ka kyale su, ba sun fi karfin Allah bane. Fazaruhum, ka dare su, amma yaftaru, da abin da suke kirkira suna dangantawa Allah. Allah ta'ala dai kama su da wannan. Wato Allah ta'ala anan yace gumaka zahirin sa shuraka'uhum, wato gumakan mushrikai, zayyana likathirin min al-mushrikin, ya kawata wa dewa daga cikin mushrikai, katala auladihim, kashi ayansu. Dan ka duba kuma gunki baya magana, gunki bai dare, taya zai ya kawata maka ka kashe yanka danka, taya zai ya ce maka ka kashe danka ko yarka? Sai aka ce shedanu ake nufi anan, shedanun da suka sa su bautan gumakan sune kuma suke kawata musu su dinga kashe yayan su mata, domin duk mai bautan gunki to tabbas yana bautawa shedan ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida. Masu bautan gumaka ba komai suke bautawa face gumaka masu sunan mata, kuma ba kowa suke bautawa face shedan mai saurin kai. So da haka shedanu ne suke sa musu wato ainihin irin wannan waswasi, sai su ce ka kashe ƴaƴanka. ƴaƴa mata suna ka talauci, dan me yasa za ku dinga ajiye ƴaƴa mata? So da haka idan mutum matarsa tana da ciki ma hankalinta a tashi, shi ma hankalinsa a tashi, kar fa ta je ta haifa masa ƴa mace, kar ta haifi ƴa mace, hankali a tashi. Ta san in ta haifa za a kashe yaron, shi ma in ya haifa da kansa zai je ya kashe yaron, wai yaron zai ja masa, yarinyar kai za ta ja masa talauci. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Nahl, yace wa iza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ubangiji ta'ala ya ce idan an yi wa ɗayansu albishir an haifa masa ya mace, sauranan zai wuni fa fiskansa a turnike zai baki saboda ɓacin rai, ta turnike yana ta haɗe fushi, yana ta haɗe wai ransa a ɓate, don me yasa matarsa za ta fi ya mace? Yana ta ɓuya ma in ya ga mutane ya ɓuya a nan, in ya ga zai haɗu da wani hanya sai ya ɓuya, kar a ce a sai kai matarka ta haifa, ha a sai kai ƙaruwa ya mace kai, wai wannan abun kunya ne, zai ta ɓuya. Allah ta'ala ce tir da irin wannan hukunci. To har yanzu akwai masu irin wannan aqida ta jahiliya. Har yanzu na akwai wanda wai shi ba so matarsa ta fi amace. Kai akwai ba wanda jahilcin sa ya kai kai ce in kin sake haifan mace zan sake shi. Don Allah ita take halittar dan da ke cikin cikinta. Ita ta yi wa kanta cikin ne ko mijin ne mata ciki. Dan kan nawaye ne ba na namijin bane. Amma in kin sake haifan mace zan sake ki. To ya za ta yi? Wallahi akwai wanda ya taba ga matarsa wannan. Ka zo ana ga min. To kaga wannan jahilcin ya kai inda ya kai. To ai ko zamanin jahiliya ma ba sa cewa ba sa so tsorawa matan. Su dai ba sa so ne kawai. So da ka ƴaƴa mata da sun shiga wani hali musulunci yazo ya tsamar da su. Yayi doka ya hana a kashe su. A cikin wannan sura suratul abinna suratul an'am Allah ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nanu narzuqukum wa iyyahum. Kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci. Mu muke azirta ku mu azirta su. Allah ta'ala ya samu wa ƴaƴan inji. Kar ku kashe ƴaƴanku mata. Arzikin nan na Allah ne, kowa da arzikin sa yake zuwa. Idan ka haifi ƴaƴa mata, abinda kake ciyar da su nan kar ka dauka arzikin ka ne. A'a. Arzikin su ne yake biyowa ta hannunka. Sai ka dinga ciyar da su. Ila lokacin da baka da mata da kirka kake samu na cin abinci. Yanzu kuma sai ka haifu kai ƴaƴa kuma Allah yana ta baka, yana ta baka ƴaƴan sun yawa kuma kana samun ka ciyar da su. To arzikin su ne yake biyowa ta hannunka. To ta yaya zaka ce wa suna jawo talauci? Ai suna jawo arziki ne ma. Suna jawo arziki ne. Domin nasun ne sai ya biyo ta hannunka sai ku ci tare. Da naka da nasun su a hada. To kaga wanda yace suna jawo talauci bai sani ba. Manzo Allah ya sassuma yace innama turzaquna wa hal turzaquna wa turhamuna illa bi du'afaikum. Ai ana taujin tausayinku ne, ana azirta ku ne da saboda masu rauninku. Allah ta'ala sai ya tausaya maka saboda akwai ƴaƴa yara ƙanana a tare da kai, akwai mata masu rauni. Allah ya ji tausayinka. Sai Allah ya azirta ka saboda yara ƙananan nan wanda suke masu rauni wanda suke ƙarƙashinka. Sai zama kana cikin albarkacinsu. To amma kafiri bai gane ba sai ce wasu suna kawo talauci. A cikin suratul Isra'i ma Allah faɗi irin wannan ayat, yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kada ku kashe ƴaƴanku mata don tsoron talauci. Can ba ce khashiyan ba amma duk ma'anar sa ɗin. Min imlaqin ko khashiyata da imlaqin. Saboda wai tsoron talauci. Allah ta'ala ana yace mu muke azirta su mu azirta ku. A can mu muke azirta ku mu azirta ku. A sai abun a haɗe ne. Can an fara da ku ɗin aka ce da ƴaƴan da ku da ƴaƴanku duka. Allah ya ce mu muke azirta ku. To kar ka ɗauka kuma wai naka yafi yawa. Sai Allah ta yace da su ɗin ƴaƴan nakun da ku ɗin sai aka fara da su a wannan aya. Mu muke azirta ku. To shi kenan abun a haɗe yake. Saboda haka ka riƙe ƴaƴanka tsakani da Allah. Allah ta'ala ya ji tausayinka kamar yadda ka ji tausayinsu. Amma zamanin jahiliya sai a ɗauke su a je da su bayan gari a je a binne su. Wai yaron ma sai ya girma fa. Ya kai shekara bakwai ya yi wayo. Nan uban sai ya gaya matarsa to za mu je kallon dangi da wannan yarinya. Za mu je kallon dangi. Shikenan sai a fita waje. In ya je kawai sai ya tona rami ya je ya binne ta, ya sa ta a ramin ya binne ta sai ya dawo. Dama ta sani ita ma ta san me zai faru. To kaga wannan rashin tausayin ya kai inda yake. Sai kafiri kan bai da tausayi. Bai da imani. Shi yasa yake yin haka. Shi yasa aka ce la tarji'u ba'di kuffaran. Yadribu ba'dhukum rikaba ba'dhin. Kar ku zama kafirai bayana kuna dukan wuyan shashin. Kuna kashe juna. Kafirai ne masu haka. Shi ne mai marar imani irin wannan. Allah ta'ala ya azirta ka da arziki na ya. Amma ka je ka binne ta da ranta. To kuma sai Allah ta'ala ma ya tsara tsarin sama. A al'adance in ka duba. Wallahi ƴaƴa mata sun fi son uba. Sun fi tausaya wa baba a kan uwa ma. Uwa ka aika wasu ce kawai. Sai ga sun fito tausaya baba. Su kuma ƴaƴa maza sun fito tausaya uwa akan uba. Haka Allah ya riba abu. Sai in baka da ƴaƴa mata ai baka ga soyayya ba. Wallahi baka ga baba ba. In Allah ya azirta ka da ƴaƴa mata nan ne zaka ga tsananin yanda da yake son ubansa. Yanda zaka ga suke son ka. Amma yaro namiji kan ba rigima kawai zaka yi sai da shi ba. Sai faɗa i kaza bazan yi ba sai bulala kawai. Shi yasa hikima na Ubangiji ta'ala da yace ya habu liman ya sha'u inasan ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما الله da yace yana riba arzikin sa na yaya sai yace wanda ya ga dama yana bashi yaya mata wani kuma in ya ga dama ya bashi yaya maza wani kuma in ya ga dama ya hada masa maza da mata wani kuma ma ba za a bashi ba to sai malaman suka ce me yasa aka fara da matan wanda Allah ya ga dama sai bashi mata sannan aka ce wani kuma Allah ya ga dama ya bashi maza suka ce farawa da yaya mata akwai albarka a ciki akwai albarka a cikin sa sannan kuma farawa da yaya mata ba zai sa ka zama uba mai tsanani ba domin baka fara da masu rigima ba zaka haifi yaya mata wata ma har ta girma bulala bai hada ka da ita ba in kace tayi za ta yi in kace ta bari za ta bari amma yaro namiji kuma sai an hada da bulala to da zaka fara haifan yaya maza to zaka zama uba mai tsanani mai takawa yara tsawa mai dukan su mai kaza saboda rigiman yaro namiji to ko ka haifi matan daga baya duk dai tsananin yana nan amma in mata ne su suna biyayya wa iyayensu i kaza bar kaza tsoron ma iyayen suke yi to yaya mazan in sun biyo ba su ma sai su dau saiti kawai sai su bi abinda addanin su suke yi to wannan shine hikima to kaga wannan rusa al'amuran jahiliya ne gaba daya su kuma jahiliya da ba sa son yaya matan sai Allah ta'ala kuma ya sa albarka a cikin yaya matan ta yanda mu'mine kuma za su ji suna son su to ka karka koma a zamanin jahiliya amma da bai sani ba wai shi a yi da ya mace bara ta rika ka gona bara ta je gona ba bara ta je ta taimake ka a kasuwanka ko menene ba don Allah ya taimake ka me damuwanka ba arziki kake nema ba don Allah ya tsare ka da zuwa gonan kuma gaba ɗaya fa zuwa gonan ba wahala ba ne sai Allah ya koro maka arziki ta inda baka tsammani to guda nawa suke da yaya mazan kuma yayan ba su amfanan su wallahi wani matan ne yake kace shi wani hawan jini ne jininsa ne yake hawa saboda matsalolin yayan su zama yan shaye-shaye su zama yan fashi da makami idan ya gansu hankalin sai tashi ya kasa kwanciya hankali Allah ya masa komai amma Allah ya jarabe shi da yaya shashashu amma yana da wuya yayan mata kaga sun sa ainihin baban su hawan jini ko kuma sun sa masa ciwon zuciya yana da wuya ba nace kwata-kwata babu ba amma galibi yaya maza su ne masu matsala don Allah baka ya mata ya hutar da kai ya dinga koro maka arziki ta ko ta ina ba tare da ka sha wahala ba shikenan ba da ba ka so a taimake ka ne ba su ma suna yin kuɗi sai su kai ka Makka ma ko su auri gwamna kaga in gwamna ya aure su shikenan ka ta kashi ka daula kawai saboda an ce da ka haifi gwamna gara ka haifi matar gwamna kaga shikenan ka shiga daula kawai yafi ma ka haifi gwamnan ma to kaga musulunci yana da tsarinsa saboda haka kawai ka sallama wa Allah ta'ala duk inda ya tsara maka kawai ka tafi a haka kawai kar ka ce baka son da kala kaza sai kala kaza wannan duk al'amura ne irin da jahiliya Allah ya sa mu gane sai ubangiji ta'ala ya ce mi
wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يعملون sayajizihim
bima kanu yaftarun ubangiji ta'ala ce wa qalu kafirai suka fada mutanen jahiliya hazihi an'amun suka ce wayannan dabbobi ne in an ce al'an'am sune raquma da shanu da awaki da tumaki amma anan raquman ake nufi suka ce wayannan dabbobi ne wato raquma ne wa harsun da kayan gona hijirun wayanda aka haramtawa wato ainihin mutane su ci an tsare su wannan bai halatta a bawa wani ya ci ba sai dai na gumaka ne kawai suka tsare suka ce wannan gumakan su ne kawai za su yi amfani da su wani bangare na amfanin gona da wasu bangare na wato ainihin dabbobi la ya ta'amuha illa man nasha'u ba wanda zai ci wayannan naman wayannan dabbobin ko wannan ainihin hatsin illa man nasha'u sai wanda muka ga dama ma'ana daga cikin gumakan su biza amihin ariyawan su abin da yasa Allah ta ce biza amihin saboda sun kirkiro wannan ba tare da dalili ba riyawa, haka suke riyawa. Wa an'amun, akwai wasu dabbobin kuma, wato raquma hurrimat zuhuruha, wanda aka haramtawa wani ya hau bayan su. Raqumi ne amma ba dama ka hau shi, shi ma an barwa gunki, na gunki ne ba a hawansa. Wa an'amun, akwai wasu raquman kuma la yadhkuruna ismallahi alaiha, idan za su yanka ba sa ambaton sunan Allah, sai dai su ambaci sunan gunki su yanka. Kuma suka ce wai haka addini yace ayi, haka Allah yace ayi, sai sa Allah yace istira'an alai, domin kirkiro ƙarya su danganta wa Allah. Allah bai faɗi haka ba. Sai jazihim bima kanu yaftarun, Allah ta'ala yace zai saka musu abin da suka kasance suna kirkirowa. Wannan kirkire-kirkire, wannan dabban haramun ne, ba mai amfani da ita, an ajewa gumaka ko masu hidiman gumaka, wannan duk abu ne wanda ma anzalallahu biha min sultani, Allah bai saukar da dalili a kansa ba. Sannan wayannan dabbobin ba a hawan bayansu, wannan shi ma kirkire ne na mutanen jahiliya, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗi wannan hukuncin ba. Saboda haka kowace dabba ana hawanta kuma ana cin namanta, kowane amfanin gona kowa da kowa yana ci, Allah bai yadda da gumaka ba ma. Cewa kuma ga wasu dabbobin wanda su sai dai ka ambaci sunan gunki ka yanka, ba za ka ambaci sunan Allah ba. Kun san su mushrikai, wani lokacin suna bauta wa Allah, lokacin suna bauta wa gumaka ne. To sai su ce ai ba a ambaton sunan Allah wajen wa'innan, wato wa'innan gumaka. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce sun kirkiri ƙarya ne sun danganta masa. A cikin surat Yunus Allah ta ce kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan قل الله اذن لكم ام على الله تفترون كغيا مسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كوباني لاباري ابوندا الله ya saukar muku na arziki dabbobin ni'ima da amfanin gona sai kuma kuka zo kuna cewa wannan halal ne wannan haramun ne wannan ya halatta mutane su ci wannan haramun ne mutane su ci sai dai ainihin gumaka to kaga musu Allah ne musu izini shi ya ga musu haka ko suna kirkiran ƙarya ne suna dangantawa Allah to kaga suna kirkiran ƙarya ne suna dangantawa Ubangiji subhanahu wataala. To suka ware dabbobin suka sa musu suna, akwai bahira, akwai sa'iba, akwai wasila, akwai ham, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida, ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun. Allah ta'ala yace shi bai ware wata dabba yace bahira ba. Bahira ita ce dabban da wato ake hana tatsan nononta, sai a ware ta ce wannan ba mai tatsanta ko mutum da ya wannan nonon an barwa gumaka ne. Allah bai ce a yi haka ba. Sannan bai sa wata dabba ta zama sa'iba ba, ita ce wata ba a tsorawa kaya, ita kuma duk yadda za a yi ba za a tsora mata kaya ba, ta gumaka ne. Sannan bai sa wata dabba ta zama wasila ba, ita ne wanda in ta haifi ya mace haifuwanta na farko, na biyu ma ta haifi ya mace, sai a ce to wannan ajale ta kawai ba za a tsora mata kaya ba kwata-kwata. To Allah ta'ala bai ware wata dabba ce ba a tsora mata kaya ba. Sannan kuma akwai ham, ita ce wanda wato wani raqumi ne namiji karo, idan yayi wani adadi na barbara wa raquma wato tagoyi kenan, jiginan sai a ce to wannan raqumin ajale shi ya zama na gunki, ba za a tsora masa kaya ba, ba za a haushi ba. To Allah ta'ala bai yi wannan ba, sai dai kafirai sun kirkiri ƙarya ne sun danganta wa Allah. Ubangiji ta'ala ya ce mafi yawancin su ba su da hankali, da kafiri ina ga hankali, babu hankali a tare da shi. To Ubangiji subhanahu wataala anan yana gaya mana wautan kafirai, ka ware wannan, ka ce ba za a haushi ba, ba za a dukiya ne Allah ya baka. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ya halitta maka ka yi amfani da shi, amma ka ce a banda wannan dukiyanka ne fa, ba dama a hau, ba dama a tsora kaya, kai ba dama a ci naman sama, ba dama a sha nono, shikenan ka haramta wa kanka arzikin Allah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat-tayyibati min ar-rizq, saboda haka su suka haramta wa kansu. To Allah bai yadda da wannan ba kwata-kwata, saboda haka wannan abubuwa ne irin na wato ainihin jahiliya. Da Ubangiji ta lace wa qalu ma fi butuni,
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا فإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم innahu hakimun alim.
Ubangiji Ta'ala yace wa qalu, mutanen jahiliya kafirai suka ce, ma fi butuni hadhihi al'anam, abinda ke cikin waɗannan dabbobi, khalisatun li dhukurina, tacecce ne, halal ne ga mazajenmu kawai, wa muharramun ala azwajina, kuma haramun ne ga matayenmu. Abdullahi ibn Abbas yace abinda ake nufi shine nono, nonon da ke cikin waɗannan dabbobin haramun ne mata su sha sai dai maza kawai. Wasu malamai tafsiri suka ce ƴaƴan da suke cikin waɗannan dabbobin haramun ne maza su ci naman ƴaƴan sai dai mata ne kawai, ai ba abin nan mata su ci naman waɗannan ƴaƴan sai dai maza ne kawai za su ci. Kaga kenan su suke halattawa, suke me, suke haramtawa. Amma wa in yakum maitatan, idan kuma ya fado yana mushe, fa hum fihi shuraka, to za su yi tarayya a ciki. Wato in ya zama mushe ɗan, sai a ce to maza da mata duk a zo a ci. Amma bai zama mushe ba kuma sai mata kawai, ai sai maza kawai, mata ba za su ci ba. Allah Ta'ala ce sai yajzihim wasfahum, sai ya musu mummunan sakamako a kan yadda suke siffanta irin waɗannan hukunce-hukuncen, su ce wannan halal, su ce wannan haramun, ba tare da wani hujja ba. Allah Ta'ala sai ya kama su da wannan, kamar yadda Allah Ta'ala ya faɗa cikin suratul Nahl, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. kada kawai abinda harshen ku ya siffanta muku, ku dinga cewa wannan halal, wannan haramun, don ku kirkiri ƙarya ku dangantawa Allah. Duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangantawa Allah, ba zai samu rabo ba duniya da lahira. Shi yasa Ubangiji Subhanahu Wata'ala yake sai ya musu mummunan sakamako a kan irin wanda suke siffanta waɗannan dabbobi da halal da haram a bisa son zuciyarsu ba tare da wato ainihin hujja ba. Ubangiji Ta'ala ce innahu hakimun, Allah mai hikima ne a cikin hukunce-hukuncensa, alimun kuma masanin abun da bayinsa suke aikatawa ne, babu abun da yake buya masa sai ka je lahira ka ga irin ayyukan da ka aikata. Sai Allah Ta'ala ce kad khasiral ladina,
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
Ubangiji Ta'ala ce kad khasiral ladina qatalu auladahum, lalle waɗanda suka kashe ƴaƴansu sun yi asara duniya da lahira. Allah ya azirta ka da ɗa ka je kuma ka kashe shi, wannan wani bushewan zuciya ne. Kad khasiral ladina qatalu auladahum, lalle waɗanda suka kashe ƴaƴansu sun yi asara, safahan, saboda wauta, domin duk wanda ya kashe ɗansa wawa ne, bi ghairi ilmin, ba tare da ilimi ba, ba tare da hujja ba, jahilci ne yasa suka yi wannan aikin da wauta. Allah Ta'ala yace sun yi asara. Wa harramu ma razaqahumullah, suka haramta abinda Allah Ta'ala ya azirta su da shi na arziki, na dabbobi, na kayan abinci, iftira'an ala Allah, domin kirkira a dangantawa Allah Ta'ala abu alhalin bai faɗa ba. Qad ballu, haqiqa sun bata, wa ma kanu mutadi, waɗannan ba su kasance shiryayyu ba. Waɗannan ayoyin suna nuna idan ka ce wannan abu halal ne kuma baka da hujja, to ka yi wa Allah ƙarya, ko da daga bayan an bincika an gane halal ne. Idan ka ce wannan abu haramun ne baka da hujja, ka yi wa Allah ƙarya, ko da daga bayan bincika an ce haramun ne, domin ka ƙirƙiri ƙarya, ka danganta wa Allah. Saboda haka idan za ka halatta ko ka haramta, ka tabbata a bisa hujja kake yi. Saboda alhalal ma ahallahu Allah wal haram ma haramahu Allah, Allah shine mai halattawa da haramtawa. Idan kai fatawa ba tare da ilimi ba, kana cewa haka Allah yake, to ka kai wa Allah ƙarya kenan. Shi yasa duk abin da zaka yi zama akan ilimi ne. Daga cikin magabata akwai masu tsoron halal da haram, zaka bashi ka tambaye shi fatawa yayi tayi, amma in ka zo babin halal da haram ka tambaye shi sai ya shiru kuma ma bai san abin da ka faɗa ba. Fasakata ka allam yasma, sai ya shiru kuma bai ji ba, saboda ba son an amsa halal da haram, domin kar mutum ya je ya fada a cikin wato waɗanda suke wa Allah Ta'ala ƙarya. Duk mai wa Allah Ta'ala ƙarya ba zai samu rabo ba gobe kiyama. Wa taral ladina kadhabu ala Allah, وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين رانا القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين رانا القيامة ذاك وإن سكي وألا كريا تسكو كين سسني بكي كرين دبن ذاك غنسو أسكي متاني غني تاش القيامة الله تعالى كم ميتي وترجع نما يتشي مكومر ما سكير من كي دومين كير من كي نيتابو سسني با أما كم سكا نونة سسني سكا فتا تسو تفي وترجع نما kaji tsoron yiwa Allah ta'ala kariya ka tsaya iya inda Allah ya tsaya da kai abinda ka sani wanda baka sani ba kuma